sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 7 ga watan Yuni wannan shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da 60 a jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To baba Birtaniya za ta gudanar da babban zaben ta ranar Alhamis kuma batun matakan tsaro ya zamanto akan gaba. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz sun tattauna ta wayar tarho. Zakadiya Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargadin cewa Amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar idan har hukumar ba ta yi sauye-sauye ba.
To bayan kun gama jin labarin za ku ji cewar wani alƙalin kotun tarayya a birnin Lagos Justice Muslim Hussein ya mallaka wa gwamnati kudaden nan da hukumar EFCC ta kama a birnin Lagos a baya. To sai dai
har lokacin da aka yanke wannan hukunci alƙalin kotun Justice Hassan ya bayyana cewa babu wani wanda ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki waɗannan kudade.
Yanzu wa yanzu gwamnatin jamhuriyar Niger bata fidda kudin kujeran haji ba wanda hakan da ya jefa mutanen kasar cikin duhu musamman maniyata da suka bayyana damuwar su.
Bai kamata a ce sai ka zuba ba ka sai da gonar ka sai da komi ka saran ka ga tahiya a ce an tsaye da kudin haji kaje sun yi karin kadan cikon nan da babu ina iya hana ka tahiya tunda in baka da mai cika maka shi.
Haka kuma akwai shirin demokaradiyya da Sabu Aliyu zai gabatar albarkacin wannan watan Ramadana kuma za mu kawo muku karatun Qur'ani mai girma. To bayan haka kuma sai dan wato labarai a takaice da za mu kawo muku amma duk sai kun sha labaran duniyar cikakke.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. A jiya Talata ministan harkokin cikin gida na Faransa Gerard Colom ya ce mutumin da ya kaiwa dan sanda hari da guduma a harabar cocin Notre Dame a Paris ya yi ihun cewa hakan ramuwa ce ga Siriya. Minista Colom ya faɗa manema labarai cewa katin shida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar Algeria. Ofishin lauyan gwamnatin Faransa ya ce ɓangaren yaƙi da ta'addanci na ofishin ya fara bincike akan harin wanda ya auku a daidai lokacin da 'yan sanda suke sintiri a harabar cocin da masu yawon buɗe ido ke zuwa. Rundunar 'yan sanda ta birnin Paris ta ce wani ɗan sanda ya harbi maharin ya jikkata shi bayan da ya kai hari da guduma akan wani ɗan sandan. Minista Colom ya ce maharin kuma yana ɗauke da wuƙa irin ta aikin gida wanda hakan ke nuna cewa wani nau'in kai hare-hare ne na ta'addanci wanda ke amfani da duk makaman da suka samu.
Biyo bayan jerin hare-haren ta'addanci da aka kai cikin wannan makon, Birtaniya za ta gudanar da babban zaɓenta a ranar Alhamis kuma batun matakan tsaro ne ya zamanto a kan gaba. Cikin jimamin hare-haren, Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ce tura ta kai bango ya isa hakanan. Kuma ta yi gargaɗin cewa Birtaniya na buƙatar sauye-sauye sosai ga yadda take tunkarar lamarin. A halin yanzu kuma babban birnin na Birtaniya na ci gaba kan tafarkin matakan da aka ɗauka dalilan sabuwar barazana. An girke 'yan sanda ɗauke da makamai a wasu gurare da mutane suke haɗa-haɗa irin su tashar jirgin ƙasa da gurare da masu yawon buɗe ido ke kai ziyara. Amma bayan wannan matakai da aka ɗauka, yaya Birtaniya za ta kare kanta? Wannan shi ne tambaya a kan gaba wato a nan ƙasar yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaɓe. Da take kamfe a jiya Talata, Prime Minister Theresa May ta yi alƙawarin samar wa jami'an tsaro kayan aiki wanda suke buƙata wajen gudanar da ayyukansu.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz sun tattauna ta wayar tarho kuma suka jaddada buƙatar da ke akwai na haɗin kan ƙasashen yankin Gulf biyo bayan shawarar da kasashen Larabawa suka yanke na katse hulɗa da ƙasar Qatar. A wata sanarwa da aka fitar a daren jiya Talata, ta ce shugabannin biyu sun tattauna kan muhimmancin daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen ƙungiyoyin ta'addanci da kuma kare musu hanyoyin yaɗa aikidojinsu a yankin. A wasu kalamai da shugaba Trump ya kafe ta Twitter, ya yi ƙoƙarin nuna cewa shi ne makasudin da ya sa ƙasashen Larabawa ƙarƙashin jagorancin Saudiyya suka yanke hulɗa da ƙasar Qatar, wanda a nan ne ƙasar Amurka ke da babban sansanin soja a gabas ta tsakiya. Da yake nuni da jawabin da ya yi a Riyadh watan da ya gabata, inda ya yi kira ga shugabannin musulmai da su tashi tsaye wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗin cewa Amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar idan har hukumar ba ta yi wasu sauye-sauye ba. Nikki Haley, wadda kuma ta ke cikin ministocin shugaba Donald Trump, ta bayyana ra'ayinta akan abin da ta ce mambobin hukumar na nuna son zuciya akan Isra'ila. Jakadiyar Haley ta ce tun lokacin da aka kafa hukumar ta zartar da ƙudurori 70 akan Isra'ila, kuma ta zartar da ƙudurori 7 kawai akan ƙasar Iran. Haka kuma Haley ta soki ita Majalisar Ɗinkin Duniyar kanta abinda ta kira son zuciya akan Isra'ila. Amurka da Isra'ila sun sha sukan lamirin Majalisar Ɗinkin Duniyar kan mayar da hankali akan ƙasar Yahudawan kaɗai, wanda suka ce kamata ya yi ta mayar da hankali akan ƙasashe da ke take haƙƙin bil'adama ko masu taimakawa ayyukan ta'addanci.
Daga ƙarshe, matar da ta zargi tsohon ɗan wasan barkwanci na Amurka Bill Cosby da laifin yi mata fyaɗe a shekara 2004 ta faɗi labarinta a karon farko gaban jama'a cikin kotu a jiya Talata. Andre Constant, tsohuwar ma'aikaciyar wasan kwando a jami'ar Temple, ta bayar da bahasi a kotu cewa ta ziyarci gidan Bill Cosby a Philadelphia domin neman shawara akan ayyuka. Ta ce Cosby ya ba ta wasu ƙwayoyi masu launin shuɗi, ya ce mata maganin rage damuwa ne. Andre ta ce maimakon abin da ya gaya mata, sai maganin suka kashe mata jiki ta yadda ba ta da ƙarfi ta hana shi lalata da ita ba. Cosby ya yi wa lauyan sarada, ya kuma girgiza kai a lokacin da take bayar da bahasin. Lauyan Cosby ya tambayi Constant cewa me yasa ta ci gaba da bugawa Cosby waya tarho kuma ta ziyarci ɗaya daga cikin wasan kwaikwayonsa bayan da ya mata fyaɗe. Andre ta amsa da cewa saboda tana da damuwa ne game da aiki da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jami'a. Amma lauyan ya nuna rashin daidaito ga abin da ta faɗa da kuma bayanan da ta yi wa 'yan sanda shekaru 10 da suka gabata, ciki har da nan lokacin da suka fara haɗuwa.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan masu saurare ba su manta ba, a ranar 11 ga watan Afrilun wannan shekara ce hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci a Najeriya ta kama wasu kuɗaɗe a birnin Eko, inda hukumar ta gabatar da kuɗaɗen gaban kotu domin cigiyar mai kuɗin. Daga ƙarshe dai, alƙalin kotun Muslimu Alhassan ya mallaka wa gwamnati kuɗaɗen, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton Babangida Jibrin.
To sai dai kuma har lokacin da aka yanke wannan hukunci, alƙalin kotun Justice Hassan ya bayyana cewa babu wani wanda ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki waɗannan kuɗaɗe. Da farko dai babban darakta a hukumar leƙen asirin ƙasashen wajen Najeriya, Mr. Ayodele Oke, ya bayyana cewa kuɗaɗen na hukumar NIA ne. To sai dai kuma bincike ya nuna cewa gidan da aka samu kuɗaɗen gida ne da wani kamfani da mai ɗakinsa da kuma ɗansa suka mallaka, lamarin da ya kai ga an dakatar da shi daga kan mukaminsa. Haka shi ma gwamnan jihar Rivers Wike Nwesong ya bayyana cewa kuɗaɗen mallakan gwamnatin jihar Rivers ne, da ya zargin cewa tsohon gwamna Rotimi Amaechi kuma ministan sufuri a Najeriya a gwamnatin Muhammadu Buhari ya wawure a lokacin da yake kan karagar mulki. To sai dai kuma har lokacin da alƙalin kotun tarayya ya yanke wannan hukunci, babu wata shaida ko wakilci daga gwamnatin jihar Rivers a gaban kotu da ke nuna cewa cewa wannan kudi mallakan gwamnatin jihar Rivers ne. To koya masana harkokin shari'a suka ga wannan hukunci da alkalin ya zartar na mallakawa gwamnatin tarayya wayannan magodan kudade, tambayar kenan da na yi wa barista DKW Dada, wani lauya mai zaman kansa a nan Lagos.
Da wani interpretation da za a bayar da ita shine wannan kudin ba clean kudi bane, kudin mutane ne, wato lahakin mutane wani ya samu kwanarin abunsa. To kaga sai a shigar da shi a gwamnati a yi ma talabar shi sune magana na gaskiya.
To ko wannan hukunci na nufin kenan bayanan da gwamnatin jihar Rivers ta yi a kafofin yada labarai cewa kudin nata ne ya bi ruwa kenan. Ga dai barista Dada.
Na wani hujja ta wani hanya, to inda kudin ta ne ta wani hanya, ta wani hanya ta zo nan inda kudin ta ne, bankin su ne a nan, kudin su ne a nan, ko kuma a sun aiko wani mutum ya zo ya ajiye a nan.
Wannan hukunci da kotun ta Lagos ta zartar dai ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kwamitin da ke ba shugaban kasa shawara akan yaki da cin hanci da rashawa Professor Ise Sage ya bayyana cewa kimanin mutane 55 ne da suka hada da jami'an gwamnati da kuma 'yan kasuwa suka sace kwatankwacin naira trillion 1.5 a zamanin gwamnatocin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da marigayi Umar Musa Yar'Adua da kuma Goodluck Ebele Jonathan. Shugaban kwamitin dai yana jawabi ne a wajen wani taro na kasa da kasa da aka shirya akan hanyoyin magance sacewa da kuma batar da kudaden haramun na kasashen Afirka da ke gudana a birnin Abuja. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida baban gida jibrin. A jamhuriyar Niger kuma musabbin kasar ne suke nuna damuwarsu akan cewa gwamnati ta bar su a cikin duhu na rashin fitowa da kudin kujeran haji na wannan shekara. Ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da rahoto akan haka.
A daidai lokacin da muryoyi ke tashi a makwabciyar jamhuriyar Niger game da yawan kudaden kujerar Makka a bana, a Niger hankula ne suka soma tashi tare da nuna damuwa kasancewa har izuwa wannan lokacin gwamnatin kasar bata bayyana farashin kudin kujerar Makka a wannan shekarar ba. Abinda ya sa Malam Jibo Chamago, wani dan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama a kasar, cewa sun san daman hakan za ta faru.
Mu gare mu wanga ba abun mamaki na mun san cewa in dai ga rayuwa yau da gobe in ta ya sai an kai ga wanga lokaci na cikin halin kakazamu. In yau ma an ce gwamnatin Niger har yanzu bai hidda tabbatar da kudin haji na shekarar bana nawa na, shina nan shina irin nazarin cewa to su wa'ancan mutanen Saudiya da suka hadi suka ce to sun ba mu yawan plus wajen 10,000 hakan ga, to wannan duka ita Niger ba abun mamaki na ba. Mai tsabu kudi da an ka zuba shekara duk tsabu kudin nan da aka nan ga zuba, mutane su san da cewa kasa ta talauci, duniya yau fa talauci ya mamaye dukuwa da suka da murgari ne rayuwa. To in gwamnati ya makara da hadin wannan ba, to irin nazarin nan na shiga nan gidibi, to in yanzu ya fadi yana mutane za su fahimta yawan kudi da hadi, dole sai an koma an zamna da wannan direction ke ajaskin da su wa'an ga yan commission da su wa'an ta kasar Arabi Saudita kin, sai an koma an zamna a diba da cewa kin abinda aka fata mutane Allah ya ba su dama su ta kasin kasar Makka, ba wai mutane su tsimaida ta kamar abun kasuwanci abun business.
Daga cikin kujeru 15,861 da kasar Saudi Arabia ta baiwa jamhuriyar Niger a wannan shekarar domin aikin haji ga 'yan kasar, yanzu haka a cewar waɗansu jaridun jamhuriyar ta Niger mutane 5,000 ne kawai suka nuna sha'awar su ta zuwa hajjin bana, kuma mutane 3,000 daga cikinsu ne kawai suka zuba kashi 50% na adadin kudaden da aka biya a shekarar da ta gabata, abinda ya sa sauran 'yan kasar su ma nuna fargabar su game da wannan lamari tare da kira ga gwamnatin kasar da ta gaugauta bayyana farashin kujerar Makka ta wannan shekara ta bana. Musoma da Malam Al-Mustafa.
Game da tsaida kudin aikin haji, yana da kyau a ce tun lokacin yana da tsawo aka tsaida, wanda ya san yana abun shi sun tunhaya sai ya isa tunhaya, wanda ya san abun yayi karhin shi sai ya janye. Bai kamata a ce sai ka zuba ba, ka saida gonarka, ka saida komi, ka sa ranka ga tahiya, a ce an tsaida kudin haji kaje sun yi karin kadan cikon nan da babu, yana iya hana ka tahiya tunda in baka da mai cika maka shi. Yana da kyau tunda nesa abin ga sun san shi, kenan abin nan da ya zuba da an ce mai kazana in ya zuba shi ya san ya kare guzurin da zai bar mai gidane na zai bada, amma yau sai lokaci ya kure a kara kudi guzurin da zaka bar mai iyalin ka zaka dauka ka zuba ma dukka ka tahi kai ko kuma ka ce ka wasa kuma ɗan kudin ka lalata.
Sunana Lawali Abdullahi. Abu ne wanda bai dace ba kasancewa dan bai kamata a maida mutane banza ba a kyale su ba tar sun san matsayin su. Ya kamata a yi kokari ko wane mutum a faɗa matsayin ne, ya kamata a san halin da ake cikin su. Muna buƙata a gaggauta tsaya da farashin jiraye maniya ci sai shi ne ya san matsayin da ake ciki, amma a ce a kyale mutane din nan gaskiya abin da bai dace ba, san bai yi ba.
Dama Hausawa na cewa mai tsurhin ido tun daga nesa yake so mu kokawa musamman ganin tashin muryoyin da bayyana farashin kudaden kujerar hajin bana ta yi a makwabciyar kasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Jama'a kada ku manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma karfe 1 kenan da minti 16 a nan Washington DC na dare. Sai kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin wace irin rawa Majalisar Dokokin Ƙasa ta Najeriya ta taka cikin shekaru biyu na gwamnatin Buhari, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamin kuma har zuwa 29 ga watan jiya ranar da Najeriya ta yi bikin ranar demokradiyya ta bana har zuwa yanzu, masu sharhi suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan nasarori da matsaloli da ƙasar take fuskanta, amma galibi sun fi mai da hankali ne kan ɓangaren zartarwa. Ɓangaren majalisa fa, wace irin rawa ya taka? Dokar 'yanta ƙananan hukumomi tana daga cikin nasarori da ake jinjinawa majalisun, amma kuma suna shan suka kan abin da masana suke kallo a zaman kama karya kan dakatar da Abdulmumin Jibrin wanda ya tona asirin cushe da suke yi a cikin kasafin kuɗi. Musamman kuma ma na babana wato dakatar da Sanata Ali Ndume. Amma ɓangaren zartarwa ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari bai yi magana kan waɗannan matakai da majalisun suka ɗauka na dakatar da wakilan jama'a ba. Har wasu suna ganin shirin ya ƙarfafa shugabannin majalisun su ci gaba da yin ƙarfa-ƙarfa kan duk wanda suke kallo a zaman wanda ke musu barazana. Mun yi ƙoƙarin jinta ɓangaren zartarwa kan wannan batu, amma haƙarmu bata cimma ruwa ba. Sai dai na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano, ya su masana kimiyyar siyasa suke auna majalisun ƙasa na Najeriya cikin shekaru biyu na wannan tafiya, musamman dangantaka tsakanin majalisun da kuma ɓangaren zartarwa.
To, za a iya cewa babu wani lokaci da ɓangaren majalisa a mataki na ƙasa ya sami ikon cin gashin kai tun daga 1999 da aka fara jamhuriya ta hudu zuwa yau kamar wannan shekaru biyun da suka gabata, tare da cewar ya haifar da matsaloli masu zaman kansu. Domin kaga tashin farko, wato ɗaya daga cikin abin da za a tuna wannan majalisar da muke cewa ta takwas, ɗaya daga cikin abin da za a tuna su da shi shi ne sun shafe kusan shekara guda suna rikicin shugabanci, wanda ba wani abu ne ya jefa ta a cikin wannan ba, ko kuma wato ɗaya daga cikin abin da ƙiba ce da damar yin haka irin ɓangaren zartarwa da suka nuna
ba ruwansu,
ma'ana shugaban ƙasa da ya ce ba zai sa ƙware da gaske. Haka kuma za a tuna su da cewar sun shafa kusan wata shekara gudar suna rikicin wato cushe a kasafin kuɗi, har yanzu ana ta kai ruwa rana da su suna ganin abin diddan mai shugaban ƙasa ya kawo na kasafin kuɗi suna da ikon da za su juya shi sama ta koma ƙasa.
Akwai wani abu da za a ce game da suna ya ba musu wanda za sun yi wani abun a zo a gani?
Kware ba za a iya tuna su da wasu daga cikin abubuwan na alkhairi. Ni a guri na misali babu abin da suka yi da ya cancanci yabo kamar wato binciken nan da kwamitin majalisar dattijai ya yi a kan yadda aka yi da kuɗin da aka ware don ɗan gudun hijira. Suka tabbatar da laifi kuma suka yi tsayuwar daka akan sai an dauki mataki har sai da aka dauka din. Sannan kuma da suka zartar da dokar baiwa kananan hukumomi yankin gashin kai shi ma za a iya yaba musu domin yadda wasu gwamnoni suke shake kananan hukumomin yana nuna sun kasa fahimtar me yasa aka jefa kananan hukumomi.
Shin kana kallon abu ne da za a yaba shugaba Buhari na tsame hannunsa da rakikin shishige kwatan musabanin abin da takwarorinsa suka yi a baya harkokin majalisa ko kuma dai wannan rauni ne?
A'a, rashin tsoma baki a harkar su kamar rikicin shugabancin su kamar rikicin su a junan su wannan abin ya bane da kamata shugaban kasa ya fiye ta baki a harkar su da domin yadda aka san ƴan majalisar Najeriya inda duk ya sa baki ya nemi su wani abu guda ɗaya to shi kuma za su nemi in musu goma kuma ba a hankali ba su na san zuciya za su je da shi.
Misali aka ce yanzu ga dakatarwa da aka yi wa da Abdulmumin Jibrin da kuma dakatarwa da aka yi wa Ali Indume, wannan al'amura ne da suka yan ƙasa da kuma ma masana dokoki baki ɗaya sun itifaki cewa waɗannan matakai sun saba tsarin mulki, sun saba aikin majalisa. Amma daidai da rana guda ban sani ba, watakila ko kun ji ban jin ɓangaren zattasuwa ya fito ya ce abin da majalisa ta yi ba daidai ba ne.
Gaskiya ne ba su faɗa ba tare da cewar suna da ƴanci za su faɗi ra'ayinsu. Amma ba a matsayin sa baki ba ko su wato rarrashin a mai da su ko kuma su tsawatar a mai da su. A'a, a matsayin jan hankali cewar wata abubuwan fa ba daidai ba ne. Abinda isa dacewa wa su waɗanda aka yi ba daidai ɗin ba su ruga kotu su kai ƙara kuma kotu ta yi wadda ka ita kuma ta faɗa abinda ita daidai.
Dr. Dukawa, ai wasu daga cikin sun san cewa idan suka tafi kotu to shikenan maganarsa ta ƙare don ana iya juya ana zuwa a yi amfani da kotunan. A murɗe maganan ta zauna nan har ma wa'adinsa ya ƙare kotun bata gama sauraron wannan batu ba.
To da suna girmama jam'iyyunsu na siyasa, to a tsarin siyasa jam'iyya tana daga cikin check wato wata hukuma mai zaman kanta wacce za ta iya sa baki a kowane ɓangare ko na zartarwa ko na majalisa.
To baki dai ɗungurungum in ka kalli al'amura da suka wakana a cikin shekaru biyu da suka wuce, musamman in aka dubi harkar majalisa da kuma ɓangaren zattasuwa, ana iya cewa demokuraɗiyya na ƙara kankama a Najeriya koko?
To, ba dan suka ɗau lokaci suna rigingimu ba da na shugabanci da na zancen kasafin kuɗi, ba dan jan ƙafa da suke yi wajen zartar da kasafin kuɗi ba. A gabatar musu da kasafin kuɗi tun farko watan 12, su shafe wata 5 ba su gama ɗaukan matsaya a kansa ba. Ba dan wannan tsananin da suke ɗauka a kan ƴan uwansu idan sun ja hankalinsu a kan su ɗau matakan gyara ba. Da watakila sai na ce an fara kama turba, za a iya cewa san barka da majalisar ƙasa musamman saboda waɗancan dalilai guda biyu da na ambata maka, domin alamu ne na cewar sun san haƙƙinsu kuma sun san matakan da za su bi su ɗauka su tsaya a kan haƙƙinsu idan ta zo ga alaƙa tsakaninsu da ɓangaren zartarwa, wanda abin da ake buƙata kenan. Zama na ɓangaren zartarwa kafin ya ɗau wani mataki yana takatsantsan ɗan cewa me majalisa za ta ce a kai, kada fa ni kaza majalisa ta ce kaza. To shi kenan, ba sai an ji su suna faɗa ba. A'a, su sa ɓangaren zartarwa su shiga taitayinsu su yi takatsantsan wajen yadda za su tafi da shugabanci. Sun biya fiye da rabin abin da ake buƙata na majalisa ta taka. Ragowar rabin kuma gwargwadon yadda ike tasowa, gwargwadon yadda suke kada matsalar, shine zai ba su makin da ake bukata a ce san barka tare da su.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro abinda ya sauka kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla gaida malam Sahabo, yanzu kuma lokaci yayi da zamu gawo muku karatun Alkur'ani mai girma.
Sunana Mubarak Abubakar daga makarantar Mahub Masjid, Bronx, New York. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم
صدق الله العظيم. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
To a takaice babba, a jiya Talata ministan harkokin cikin gida na Faransa Gare Colomb ya ce mutumin da ya kai wa dan sanda hari da guduma a haraba cocin Notre Dame a Paris ya yi ihun cewa hakan ramuwa ce ga Syria. Minista Colomb ya faɗa a manema labarai cewa katin shaida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar Algeria. Biyo bayan jerin hare-haren ta'addancin da ake kaiwa a cikin wannan makon, Birtaniya za ta gudanar da babban zaben ta ranar Alhamis, kuma batun matakan tsaro ya zamanto a kan gaba. Cikin jimamin hare-haren, Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ce tura ta kai bango ya isa hakanan, kuma ta yi gargaɗin cewa Birtaniya na buƙatar sauyi sosai ga yadda take tunkarar lamarin. A halin yanzu kuma babban birnin na Birtaniya na ci gaba kan tafarkin matakan da aka ɗauka dalilin sabon barazana. An girke 'yan sanda ɗauke da makamai a wasu wurare da mutane suke hada-hada, irinsu tashar jiragen ƙasa da guraren da masu yawon buɗe ido ke ziyara. Fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz sun tattauna ta wayar tarho, kuma suka jaddada buƙatar da ke akwai na haɗin kan ƙasashen yankin Gulf, biyo bayan shawarar da ƙasashen Larabawa suka yanke na katse hulɗa da ƙasar Qatar. A wata sanarwa da aka fitar a daren jiya Talata ta ce shugabannin biyu sun tattauna kan muhimmancin daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen ƙungiyoyin ta'addanci da kuma kare musu hanyoyin yaɗa aƙidojinsu a yankin. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗin cewa Amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya idan har hukumar ba ta yi wasu sauye-sauye ba. Nikki Haley, wadda kuma take cikin ministocin shugaba Donald Trump, tana bayyana ra'ayinta akan abin da ta ce mambobin hukumar na nuna son zuciya akan Isra'ila.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan safiyar. Sai kuma da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Amma kafin mu yi sallama da ku, za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga Gambula Dan a garin Kwantagura na rasuwar mahaifinsa, wato Malam Ladan Wushishi, wanda ya rasu a jiya a asibitin ƙwararru da ke Bidda. Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya ƙara hakurin rashin sa, amin summa amin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi, da kuma injiniyanmu na wannan safi Mr. Jimmy Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.